This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Baba Yakubu Makiri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da kuwa wannan shiri na lasariyan yau Laraba 26 ga watan Yuni shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Ibrahim da kanin labarai.
To baba, shugaban Turkiya ya yitar da abin da ya kira kulle-kullen Prime Minister Isra'ila na baza yakin Gaza zuwa ilahirin yankin. An girke sojoji da 'yan sanda yau Laraba a kan titunan Nairobi, babban birnin kasar Kenya, inda aka yi zanga-zanga kan shirin ƙara haraji wanda aka ce yanzu an janye. Koriya ta Arewa ta gwada wani abu mai kama da makami mai linzami samfurin hypersonic mai tsananin gudu a yau dinnan Laraba.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin sojin Niger ta ayyana zaman makokin kwanaki uku daga yau Laraba bayan rasuwar sojoji 20 da kuma farar hula ɗaya a wani harin ta'addanci da aka kai a Talabiri.
To ina ga yankin na Talabiri yana da kyawu a yi mishi zama na musamman. Idan ka duba 'yan watanni wa'inga akwai wuya wata ya kama ya ƙare, baka ji an yi rugumuci irin haka ba.
Majalisar dokokin jihar Sokoto ta ce tana aiki akan kudirin dokan nan na sashin wato da sashin zantarwa ya gabatar mata, wanda ya janyo cece-kuce akan batun tube sarkin musulmi Sa'ad Abubakar daga karaga halifan Shehu Usman Dan Hodiyo.
To yana batun da ake cewa dokar ta kunshi baiwa gwamna dama na ya cire sarkin musulmi?
Ba gaskiya bane, babu inda an kai magana game da wani abu wanda ya jibanci taba hurumi na mai alhuma sarkin musulmi.
Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafi da shirin zamantakewa na Zainab Babaji, wanda a yau shirin ya tattaro masu ruwa da tsaki domin tattauna batun safarin bil'adama da kuma hanyar shawo kan wannan lamari. Muna kuma dauke da sakon masu sauraro, amma yanzu ga gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan auna lafiya. Ga labaran. Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan yau Laraba ya yitar da abin da ya kira kulle-kullen Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu na baza yakin Gaza zuwa ilahirin yankin. Yanzu Isra'ila na hararin Lebanon, kuma muna ganin yadda yammacin duniya ke tararashinta har ma da goya mata baya, a cewar Erdogan ga 'yan majalisar dokokin kasar shi. Netanyahu dai ya ce ba da dadewa ba za a gama abin da ya kira babin kazamin yaki da Hamas a Gaza, kuma za a sake girke sojojin Isra'ila akan iyakar arewa, inda Isra'ila da mayakan Hezbollah suka shafe wata da watanni suna ta musayar wuta. Netanyahu ya bayyana wannan matakin a matsayin kariya. An girke sojoji da 'yan sanda yau Laraba a kan titunan Nairobi, babban birnin kasar Kenya, kwana guda bayan da masu zanga-zanga suka abka ginin majalisar dokokin tarayyar kasar a matsayin wani bangare na zanga-zangar nuna kin amincewa da ƙara haraji. Mutane aƙalla 6 sun mutu, sannan sama da 100 sun samu raunuka jiya Talata, lokacin da masu zanga-zangar suka kona wani sashi na majalisar har da 'yan sanda suka maida martani da buɗe wuta a yunkurinsu na fatattakarsu a wani jawabinsa ga ƙasa da aka yada ta gidan talabijin. Shugaban Kenya William Ruto ya yitar da halin masu zanga-zangar da cewa cin amanar ƙasa ce kuma barazana ce ga tsaron ƙasa. To sai dai labarai da dumu-dumunsu na nuna cewa daga baya shugaba Ruto ya janye batun ƙara harajin. Yau Laraba, Rasha ta ce wani harin jirgi mara matuki da Ukraine ta kai ya auna wuraren sojoji a yankin Smolensk, a yayin da ita kuma Ukraine ta ce wani hari da Rasha ta kai ta sama ya yi barna a Odessa. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce ta kakkaɓo wasu jiragen saman Ukraine mara matuka guda biyu a sararin saman Smolensk. Gwamnan yankin Vasily Anokhin ya faɗa ta kafar Telegram cewa Ukraine ta yi yunkurin kai harin ne kan wasu kayan soji dake gundumar Zelensky, amma babu wani labarin barna ko rutsawa da wasu. A yankin Odessa na kudancin Ukraine, gwamna Ole Kipar ya faɗa jiya Talata cewa ta kafar Telegram wani makami mai linzami da Rasha ta cillo da dare ya dira kan wani rukunin ofis a wata shiyar kamfanoni. Kipar ya ce babu wanda ya ji rauni.
Tsohon jima kaɗan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Gwamnatin sojin jamhuriyar Niger ta ayyana zaman makokin kwanaki uku daga yau Laraba bayan rasuwar sojoji 20 da farin hula ɗaya lokacin wani harin ta'addanci wanda ya rutsa da su a ƙauyen Tasiya na yankin Tilbury a jiya Talata, a cewar wata sanarwa wacce ta ƙara da cewa dakarun ƙasar na Niger sun yi nasarar hallaka 'yan ta'adda da dama. Kisan waɗannan sojojin da ya girgiza jama'a a ƙasar jamhuriyar Niger, wakilin sashen Hausa a birnin ya mai Suleiman Muni Barma na ɗauki da ƙarin bayani.
Yadda shirye-shiryen kafafen labaran gwamnatin Niger suka rikide zuwa karatun Alkur'ani a safiyar yau Laraba, yayin da aka sassauta tutoci a illahirin ofisoshi da makarantun bokon ƙasar sakamakon zaman makokin awoyi 72 da aka shiga bayan mutuwar sojoji 20 da farar hula guda. Lamarin ya faru ne a wajejen karfe 10 na hantsin Talata 25 ga watan Yuni a ƙauyen Tasiya kudu da Banjo dake karkarar Tera a jihar Tilbury, inda wasu 'yan bindiga suka kai farmaki kan dakarun gwamnati, inji sanarwar ma'aikatar tsaro, wace ta kara da cewa wasu sojoji 9 sun jikata sannan an lalata motoci 2, yayin da askarawan gwamnatin suka yi nasarar kashe 'yan ta'adda da dama tare da lalata musu ababen hawa. Jama'ar ƙasa na nuna juyayi dangane da yadda matsalar tsaro ke haddasa asarar rayukan jami'an tsaro da farar hula, duk da matakan da hukumomi ke cewa suna ɗauka.
To inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya cika 'yan ƙasa wanda sun ka bada ransu domin kare 'yan uwansu 'yan ƙasa, kuma Allah ya ba zuri'arsu haƙuri da juriya da kuma yi musu addu'o'i. Allah ya sa su huta. Gaskiya abin ba daɗi, wani abu ne da ya kamata kowa da kowa ya bada gudunmuwar shi a kan ƙarshe wannan abin. Gaskiya abin ya yi yawa.
Bisa aikin da hukumomi suke yi na tsaron ƙasa, to ina ga yankin na Tilbury yana da kyawu a yi mishi zama na musamman. Idan ka duba 'yan watanni wa'inga, akwai wuya wata ya kama ya kare, baka ji an yi rugumuci irin haka ba. In akwai wasu kawaye wa'inda an kai ma sakaci, to ya kamata a liƙe su.
Gundumar Tera da ke matsayin yankin da Niger ke iyaka da Burkina Faso na daga cikin wuraren da 'yan ta'adda suka zazzafa kai hare-hare a 'yan watannin nan, lamarin da ya tilasta wa mutane da dama arcewa zuwa neman mafaka. Wani masani akan sha'anin tsaro Abbas Mumuni na fasara lalacewar yanayin da karancin matakan haɗin gwiwa, saboda haka ya shawarci kasashen ƙawancen IOS su gaggauta zartar da ayyukan rundunar da suka sanar cewa sun samar a watannin baya.
In an samu haɗin gwiwa na gaske a sa kaya na neman labari, jirgin da bai da matuƙi mai ba da labari tabbas ga abin da ake yi, kasa in ma na kiya suke ɗora ana iya gani, kuma ana iya guje su kamu masu aikata aikin a sha. Deja can waɗansu ɓangaren akwai 'yan tawaye, a kuma sauran yankin da ta'addanci bai kai ba yanzu ya kai gundumar gaya, dole sai an tashi an tsaye.
Jamhuriyar Nijar da ke kewaye da ƙasashen da ke fama da ayyukan ƙungiyoyi masu ikirarin jihadi na fuskantar hare-haren ta'addanci a yankunan ta da dama, musamman jihar Tilbury da ke iyaka da Burkina Faso da Mali. Hakan ya sa sojojin ƙasar kifar da gwamnatin farar hula a watan Yulin 2023. Sabon hukumomin sun kuma kori sojojin ƙasashen yammaci saboda zarginsu da rashin yin wani hoɓɓasa a yunkurin daidaita al'amura tare da maye gurabansu da dakarun Rasha masu aikin horo da nufin samo bakin zare, sai dai da alama har yanzu da sauran rina. Suleiman Muni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Suleiman Muni Barma da wannan rahoton. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ko ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya.
To baba, mutumin da ya kirkiro manhajar Kurmoto ta WikiLeaks, Julian Assange, ya amsa laifi da safiyar yau Laraba kan tuhuma ɗetak ta wallafa wasu bayanan sirri na sojin Amurka a wata daidaitawa da ya cimma da masu gabatar da ƙara na ma'aikatar shari'ar Amurka, wanda don haka ya kwaci kansa. Ya amsa laifi ne a kotun tarayya ta Sipheim, babban birnin Northern Mariana Island, wani ɗan yankin ƙasar Amurka da ke Pacific. Wannan yarjejeniya da ya cimma da masu gabatar da ƙara na Amurka ta ba shi damar komawa ƙasarsa ta haihuwa, Australia, ba tare da yin fursuna a Amurka ba. Mahaifin Julian Assange, John Shipton, ya ce tayu akwai wasu batutuwa da ya kamata lauyoyi da jami'an diplomasiya su warware nan gaba, amma dai a ce Julian ya dawo gida don ya rika yin rayuwa irin ta kullum bayan ya shafe shekaru wajen 15 a tsare ta fannoni daban-daban, kamar daurin talala ko kurkuku ko kuma fakewa a wani ofishin jakadanci. Wannan ai labari ne mai kyau. A ƙarshe, Koriya ta Arewa ta yi gwajin cilla wani abu mai kama da makami mai linzami, samfurin hypersonic mai tsananin gudu a yau dinnan Laraba, daura da gabar ruwanta, to amma ya tarwatse a sararin sama, a cewar rundunar sojin Koriya ta Kudu. An cilla makamin ne daga wani wuri da ke daura da Pyongyang, babban birnin kasar, a cewar hafsoshin sojin Koriya ta Kudu. Ma'aikatar harkokin tsaron Japan ta ce nisan makamin daga ƙasa ya kai kilomita 100, kuma ya yi gudun nisan kilomita 200. Manyan jami'an ƙasashen Koriya ta Kudu da Amurka da Japan sun tattauna ta wayar tarho kan wannan al'amari da ya faru, suna masu Allah wade da al'amarin da cewar barazana ce ga tsaro.
Kuma da lagai da Ibrahim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma da la Majalisar Dokoki ta Jihar Sokoto ta ce tana aiki akan kudirin dokan nan da sashen zartarwa ya gabatar mata, wanda ya janyo cece-kuce akan batun tuɓe sarkin Musulmi Sa'ad Abubakar daga ƙaragar Halifa na Shehu Usman Dan Hodiyo. Wakilin sashen Hausa Muhammad Nasir ya zanta da mataimakin mai tsawatarwa na majalisa a ɓangaren masu rinjayi, Abubakar Shehu Yabo, wanda ya mai bayani ko menene ke wato wannan kudirin ya kunsa. Ga jawabin nashi.
Wannan kudirin dokar abu biyu na ya kunsa. Na farko, akwai tenuwa ta ƙananan hukumomi wadda gwamnatin ta gabata ta gyara doka ta mai da su shekara biyu. Yanzu wannan gwamnati ta sake dawowa domin a gyara a mai da shi kamar da yake canda na shekara uku, bangare ɗaya kenan. Bangare na biyu kuma, game da batun nada sarakuna uwayen ƙasa, wanda ƙudurin doka a wajen sarakuna ya ce mai alfarma sarkin Musulmi shi zai zaɓo mutum uku ya tura ma gwamna, inda gwamna zai zaɓi ɗaya daga cikinsu a maidama mai alfama sarkin Musulmi ya nada. Wannan dokar dama haka take, ita babu wani gyara. Inda dan bambanci yake kawai na wajen harkar hakimai, inda canda hakimai ana yin su a matakin ma ƙananan hukumomi. To daga baya aka yi gyaran doka, aka dawo da ita majalisar mai alfama sarkin Musulmi, su council members su za su duba mai alfama sarkin Musulmi ya nada. To shine aka ce da uwayen ƙasa da hakimai duka, mai alfarma sarkin Musulmi zai dubi wadanda cancanta mutum uku a tura ma gwamna ya yi tikin din guda. Wannan shi abin da anka kawo gaban majalisa, kuma shi na jiya muka yawa karatu na ɗaya da na biyu, kuma aka tura shi ga kwamitin da ke kula da harkokin ƙananan hukumomi domin su je su duba, su kuma ɗauko bayanai da ra'ayoyin al'umma a kawo ma zauren majalisa domin a tabbatar da wannan dokar, ko kuma duk ra'ayin da aka samu na al'umma aka dawo shi na majalisa za ta aiki.
To ina batun da yake cewa dokar ta kunshi baiwa gwamna dama ne ya ci da sarkin Musulmi?
Ba gaskiya bane, babu inda an kai magana game da wani abu wanda ya jibanci taba hurumi na mai alhurma sarkin musulmi asali ma abin da nake gaya maka ko wadannan nada wadannan hakimai wurin mai alhurma sarkin musulmi za a kai takarda ta application shi zai tace mutum uku daga cikin su ayo recommendation da chan a turo ma gwamna cewa ga wadanda muka ganin sun hi cancanta daga cikin su gwamna zai zabi ɗaya daga cikin su a turo ma mai alhurma sarkin musulmi ya je ya nada amma babu inda anka ambaci wani kuduri na cewa gwamnati tana da damar da za ta cige sarkin musulmi in fact duk abin da zai taba wata alhurma ta sarkin musulmi ba cikin wannan kudurin doka
na'am to su wayan kasa da hakimai da aka ambata cikin dokar akwai inda aka ba gwamnati damar ya cire su
ciki babu inda anka ambaci wata kaida ta cire wani basarake ko hakimi a gyaran dokar da aka kawo muna babu inda aka yi wannan magana
in na fahimce ka kudurin dokar ba a riga aka amince da shi ba to amma akwai rahoton din na cewa majalisa hatta amince da kudurin dokar sannan wane mataki yake yanzu da yake akwai matakai da ake bi kafin kudurin doka a amince zama doka wane mataki wannan kudurin yake yanzu
so wannan kudurin abinda an matsayi ne an kawo shi mai karatu na daya mai karatu na biyu wanda yake yin karatu na biyu shi ya bada dama a ba committee da yadda ya jibanci harkar kananan hukumomi da harkar sarautu domin ya tayi ya saurari ra'ayoyin jama'a sannan majalisa za ta dubi shawarorin da aka kawo so duk cewa da ake yi wai majalisa ta amince mu mun san aikin da muke yi mun san matakin da yake bisa so wannan kuduri ko alama ba kare shi ba
da yake labari ya bi duniya an ce majalisa ta amince dama tun harko sashen zatta suna son amince a wurin taron su sun kawo majalisa an ce ta amince menene sakon majalisa ga al'ummar duniya
yi abinda a sakon majalisa na farko dai duk sadda kaji al'amari idan baka da masaniya akai ne to ka bincika kamin ka yanke hukunci
Abubakar Shehu Yabo kenan wato matabakin mai tsawatarwa na majalisar dokokin jihar Sokoto a hirar sadda Nasiru Muhammad wannan shirin na zuwa ne daga nan birnin Washington DC da kuma shirinmu na gaba
Masu sauraro barkanmu da warhaka sannunmu da sake saduwa a shirin zamantakewa shirin da ke tattaunawa kan batutuwa da suka shafi zaman lafiya da kyautata dangantaka tsakanin al'ummomin da ke da bambancin addini, kabila, jinsi da sauransu domin samun zaman lafiya da ci gaban kasa sunana Zainab Babaji ni ce ke gabatar da shirin A yau shirin zamantakewa ya tattaro masu ruwa da tsaki ne don tattaunawa kan batun safarar mutane da yadda za a kawo ƙarshen sa.
To yanzu ma wani sabon salon da an kaito da shi shine safarar bil'adama domin a tsaya cire wasu sata na jikinsu.
Kowane rana suna shan duka ba su abinci wani lokaci har maza 5-10 ma za su kwana da su.
Akalla mutane fiye da miliyan 1,400 ne aka yi safarar su a ciki da wajen Najeriya. Da suke ayyukan tilas ake kuma cin zarafinsu da shan wulakanci a wani rahoto da hukumar kula da yan gudun hijira na majalisar dinkin duniya ta wallafa tace safarar mutane daga Najeriya zuwa wasu kasashen duniya ya karu matuka kuma yan Najeriya na kan gaba wajen waɗanda ke fuskantar wulakanci shugaban hadaddiyar kungiyar da ke yaki da safarar bil'adama a Najeriya kuma jagorar kungiyoyin a Afirka ta yamma Abdul Ganiyu Abubakar yace matsalar safarar bil'adama tana da daddaden tarihi kuma tun ana yin ta a boye daga wasu jihohin nesa da arewacin Najeriya yanzu kan lamarin ya shafi dukkan jihohin kasar
to yanzu ma wani sabon salon da an kaito da shi shine safarar bil'adama domin a tsaya cire wasu sata na jikinsu irin koda ko kuma suri domin a sesuwa a kasuwannin duniya ba waɗanda ke bukata irin waɗannan abubuwan domin kiwon lafiya to ana laifi kamar matsala ce wanda yake ta wuce duk yadda ake tunani yanzu da manya ake safara ko kuma mafi yawa mata matasa to amma yanzu abin ya kai ga kananan yara a ba da jadewa ba a nan jihar Sokoto an ka kama wata jami'ar tsaro ma wadda ake zargin ta haɗa kai da wasu domin sai da wasu yara a babban birnin tarayya Abuja wanda har hukumar yan sanda ta kama su da bincike har an ka gano cewa akwai ma wani wanda iya shi na cikin shi ya tsesuwa to abokan aiki mu na Ghana sun ka kira mu akan wasu yaran da an kai safara zuwa Ghana su kusan 15 daga jihar Imo da kuma jihar Plateau to cikin yaran ba wanda yake safarar su akwai kallon shi guda biyu wanda yake iyayen su guda uba guda uwa guda amma yayin safarar su domin su zo su karuwanci a babban birnin Ghana da ke Accra da kuma wasu ƙauyuka to a halin yanzu dai mun hada da gwamnatoci an samu an dawo da su ta hannun hukumar da ke hana safarar bin adama
amma me yasa waɗannan batutuwa duk da yake mutane sun san cewa ba al'amari ne na ƙwarai ko kuma mai kyau ba me yasa kaga yake zama yana yawaita
to akwai matsalar halin rayuwar da mutane ke ciki talauci sannan kuma akwai matsalar tsaro da adabi Najeriya yanzu da tace-tacen jama'a da ake da kuma matsalar rikita da yawa a Najeriya da kuma kwadayi da son tara abin duniya da guri a saboda na san shekara 20 da wani abu ina wanga aikin ban taba ganin ayi safarar mutane daga irin jihohin Borno Yobe ko Adamawa zuwa kasashen ƙetare ba to amma yanzu sai gashi muna amsan mutane daga kasashen ƙetare waɗanda an kai safarar su yan waɗanda jihohin da idan mun yi magana da su za su ce to rikicin Boko Haram da sauran matsaloli ya sa an kashe iyayenmu an tashi dukiyoyin mu bamu da komi to dole wasu za su ce musu su tashi da wata kasa domin su yi wani abu to su kudancin Najeriya dama abu ne wanda ya daɗe suna safara domin a ji a yi karuwanci a ji a yi aikatau to yanzu ma sabon salon da abin ya ɗauko shi ne ɗaukan 'yan mata da ake yi matasa ana kai su kasashe irin Saudiya da Oman domin a sa su aiki ana faɗaita musu.
Jihar Plateau na daga cikin jihohin da ake safarar mutane musamman 'yan mata da ƙananan yara. Kwamishinan harkokin mata da walwalar jama'a ta jihar Plateau Caroline Dafur ta bayyana takaicinta akan matsalar safarar mutane daga jihar zuwa wasu ƙasashen duniya.
Eto gaskiya safarar mutane a cikin Plateau ya ci sosai yanda mu ma abu mun zo mun same shi da mamaki don ban san ko menene damun gwamnatin da damun take na a Plateau take yi akai ba kuma shi yasa shi His Excellency Barista Caleb Manasse Mutfwan yace mun in tashi in tabbatar cewa wannan sarrafin yaran ya tsaya hakan nan shi yasa da kowane lokaci in muka ji yara suna Lagos ko suna Edo ko suna ina zai kira ni in kama hanya in je in dawo da su saboda haka kwanaki akwai yaran da aka ta zagaya da hotunan su akan an kai su su je su yi karuwanci a Ghana kuma da yana jin wannan din shi ma da ya ga bidiyon hakan nan ya kira ni ya sa ni a hanya na kama hanya na je na dawo da ƴan matan nan suna nan tare da mu muna musu rehabilitation sannan kuma zamu ga yanda zamu yi mu ba su sana'a dan sun ce mun sun bar makaranta su ɗayan tana JS2 ɗayan tana JS3 hakan nan suka bar makaranta suka samu
kananan shekaru
shekara 16 ba wasu manya ƴan mata ba yara ne so dole ne gwamnati ta nemi wani abin da zamu ba su so that ba za su koma cikin wannan rayuwar kuma ba
banda waɗannan ƴan mata a kwanakin baya akwai kananan yara masu shekaru 4-5 waɗanda ka samu a Abuja su kuma yaya kuka yi ku same su
su wayannan yaran mun samu rihoto ne cewa akwai wani home a Abuja da ake kwasan yaran Plateau ana kai su gurin sannan kuma wannan gurin ita matan ta yi recruiting wata ne yar Plateau take kai mata yara a gurin so mun iya mun kama su ita matan na Abuja mun kama ta mun rufe home nata din sannan ita wanda take kai mata yara daga Plateau din su ma mun ita ma mun yi arresting nata kuma tana nan a kulle a gurin police kuma dukkan su za su fuskanci hukunci domin wannan gwamnatin ba za ta yi wasa da duk wanda ta kama a cikin wannan halin ba shi yasa muke kiran kowa da kowa a cikin Plateau da iyaye da dukkan stakeholders a cikin Plateau cewa duk wanda muka kama ba za a yi wasa da shi ba wani magana wai ko kana da connection ko baka da connection
Madam Sandra Chikan tana da gidan marayu inda suke kula da yara da iyayensu suka rasu da waɗanda suka tsinci kansu cikin yanayi na takaici.
Kai babban matsala ne fa da yanzu yara diya ko daga cikin gidan marayu din ma yanzu daga wurin ne wa'ansu ma suna sayar da su har su je su samu kansu a African countries akwai wa'ansu ma da Algeria, Morocco yaran mu fa ana kai su murare daban-daban wannan akwai damuwa
idan sun dawo su yaran nan an ce an same su ya wani me kuke yi musu wato wajen horar da su ta yadda za su dawo daga hayyacin su
to muna counseling, daga counseling kuma sai mu nema iyaye wanda za su iya duba yaran nan. Banda haka sai a nema musu sana'a.
Me suke ga ya muku waye yake suke samu a can gurin? Wani yanayi suke samun kansu a can inda suke zuwa wurin? Yawanci tunda karuwanci suke yi.
Ka akwai wahala fa. Don yaran nan an je za ka karba su passport din su wani lokaci ko wani rana suna shan duka ba ba su abinci in ba su yi abin da an ce su yi ba. Ai wani lokaci har maza biyar goma ma za su kwana da su kuma in sun yi duk kuɗin da sun samu ma sai su karɓa wurin su. So in ka duba me amfanin irin wannan wahala ne fa suna dawo sai ka ga wayansu. Akwai wata wanda ta dawo ma daga ko Italy ne ta dawo ta je da kafanta ma ta dawo wheelchair an tura ta daga upstairs ta faɗi. Abubuwa diya gaskiya abun ba daɗin ji.
Mai fashin baki kan lamura Comrade Biliaminu Isa yace bai kamata talauci ya kasance hujja na safarar mutane ba.
Ni a tunani na ko da yake sauran kasashen duniyan ban zagaya ba amma abin kamar yafi yawa a Najeriya. Wato akwai abubuwa guda biyu. Mutane suna fakewa da talauci ko rashin al'amura na yi ko wani abu sai su mai da kansu kamar bayi. Amma a ce yanzu mace ne ta fita wai an sace ta ko kuma an dauke ta an kai ta wani wuri wani ya sayar da ita. Wannan wani irin rayuwa ne wannan. Bari in baki wani misali. Wannan sallah da ya wuce, wannan sallan nan, wata mata ta dauko ɗayan kinta ta kawo. Ina fitowa daga masallaci sai na kai an kusa watsewa daga masallaci sai na kai suna kuka na ce kai me ya faru. Suka ce wai za su tafi wurin motan babansu. To baban ce mun zo su shiga mota na ba dan da ba ya na bane. Sai na ci gaba da yawo da su har aka watse a wannan masallaci. Na ce duk na ce to yanzu wai sunan baban ku suka ce sunan baban su Alhaji Wani haka ba na so in kira su ra kai ga kaman da shi ne. Ya ce wai yaran su sunan su ko wani kaza ka ai na kuke zama waya kefi. Wani makaranta kuke wala imam. Waye kawo ku nan masallaci wai maman su. To ya maman ku za ta kawo ku masallaci da tafi ta bar ku saboda Allah Alhaji Yanzu. Kinga deliberately ne ta tafi ta bar su don a sawa yaran wani suna ko kuma uban ya shiga wani rafi na farko kenan. Na biyu akwai wani magana wadda na martaba sarki Sunusi a lokacin da yi idan ba za ka iya tarbiyyantar da yara ba kar ka haife su da yawa. A human trafficking idan mun bari kawai irin ɗaya da ake tura su barace-barace a duniya ya kamata abin ya zama na cin mutunci. Yaro ɗan shekara biyar bai gama zama a wurin jatuman shi ba an tura shi bara wai an ce ya je karatu. In za ka tura shi karatu fine is okay ka tura shi da abincin da zai ci na ƙarshen wata. Idan wuta ya kare ka aika mashi da wuri. Ba wani sun ce za su yi makarantar sangaya na almajirai don a ba su abinci a wurin an tone ɗin shi ya koma wajen kasuwanci. Kin gani wa? Musamman a ce wai a ɗauki yaro daga arewa a kai a je da shi kudu a sayar da shi. Lauci da ba ku da kawo shi nan a jasa da shi wannan wani irin hali ne wannan. Ni ban yi da talauci ne yake kawo shi.
To banda talauci idan ka duba yanda ake wayannan yaƙe-yaƙe tashin hankali iyaye sun warwatse ko kuma ma sun rasa dukkan abinda suka mallaka eh saboda haka suna ganin kaman wayansu ma ba su ma san inda ƴaƴan suke ba a nesa a wani guri a tafi wayansu kuma ma su suke ba da ƴaƴan saboda suna ganin kaman ba su da halin da za su ciyar da su.
Bayan da yayan ana bayar da fashi to bayan yayan ke kai musu aiki zan je sa su yi aiki. Daga baya kuma shi za a je ne a latsa menene a talabatar da su a wani bauta daban. Kin gane? Amma haka ɗin yau idan ya iya same ka an galabaita wannan yayi can wannan yayi nan wannan yayi nan. Yes an raba sai ba kowa. To amma tun da kai kana nan sai ka gode wa Allah da cinka da shanka da rashin su duk na Allah ne sai ka samu nutsuwa. Ko coci za ka je ko masallaci za ka je. To idan haka hukuma da Allah sa ido. Musu je da kin tallata wannan abu ma ni na radio in su san ba za su hukunci mu da wanda ya aikata wannan ba.
Masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe. Sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu zan dawo muku da ci gaban tattaunawar da shawarwari kan yadda za a kawo ƙarshen safarar mutane. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni Zainab Babaji da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu huta lafiya.
To madalla ba saurare iya abin da za mu iya kawo muku kenan saboda karancin lokaci. Yanzu a madadin Ibrahim ka Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Mr. Des wanda ya bada umarni da kuma wato injiniyan mu ta wannan wato rana da ake kira Madam Kila Baba Yakubu Makiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Wassalam a saurari shirin yau da gobe shirin matasa.